Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
A yau shirin yau da gobe zai mai da hankali ne kan ankon biki da mata kan yi a lokacin bikin ƴan uwa ko ƙawaye ko kuma abokan arziki. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, inda a yau muke tare da shahararren mawaƙi daga jihar Kano, inda zai mana bayani kan yadda ya faɗa harkan waƙa har izuwa wannan lokaci. Kana za mu leƙa fagen girke-girke, mu ji da mai baƙwar mu a yau ta zo mana da shi. To masu sauraron mu, sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. To madalla, da yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi anko, wato ashobi. Ai, in ban yi ashobin nan ba, ai sai su rena ni tabdijan. Kin ga wannan ashobin, in gaya miki, ai zan yi ashobi ne saboda in burge duk wani namijin da ya gani a wajen zan yi ashobin nan, in yi dinki na, in yi dam in dame jikina, saboda duk wannan abokanan angon su ganna su ga cewa fa I have arrived, yanda wasu matan suke fadi. Tab, to ni kam in ban yi anko ba, to ya zan yi? Bani da kudi, amma haka dai zan gaggau zan dan bubbuga in yi anko din, saboda in ban yi ba sai a rena ni a ce na kasa yin anko. Kin san mu mata akwai reni. To masu sauraron mu, ire-iren abubuwan da mata suke faɗi kenan sakamakon yin anko, ko in ce rashin yin anko da aka zama da shi kaman farilla a wannan zamani da muke ciki. Abinda za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe. Amma kafin nan, bari mu ji sunayen bakin namu a yau.
Maryam Abdurrahman. Lukisu Muhammad Aliyu.
Ibrahim Muhammad.
Sai Awal Indabawa.
To haka yake, malama Maryam, in na dawo kanki, shin me yake sa mata suke son yin anko a wannan zamani?
To anko dai shi kanshi yana da daɗi. Mutum ya yi anko ya shiga gwadi, shi ma sai kiga har wani rawar jiki yake yi, shi yana da daɗi sosai, kuma yana ƙara zumunci in aka yi ankon nan. Abu ne mai kyau sosai. Kuma in kai anko, kai ka Allah Allah kake a bikin, Allah Allah kake, saboda ba za a maida kai a baya. Amma in ba kai ankon nan ba fa, ina lamari ya ɓaci, karin garaɓa-raɓa kenan. Dan ni ban yi anko ba ma bana zuwa biki. In dai na dangin mu ne, saboda a baya zama a barka ma, in ma na gayyata ne, to wannan za ka iya danne zuciyarka, to ka dan je ka dan zauna ka dan yi kallo. To amma anko yana da daɗi, ga ƙara zumunci.
To in ba kuɗin fa?
Wasu ko da bashi, ko da bashi suna anko, ai ko da bashi ma ana anko. Wasu kuma kiga in aya musamman yanzu biki an sa shi, za kiga tun 5 months an fito da anko, kinga wannan za a dan iya yin sa. Kuma yanzu ma kinga ba a cika ankon gaba ɗaya family ba, za kiga kawayen amarya ne kawai za su yi shi, haka dai za kiga ana yi. Amma dai yanzu dai ba ma a cika ankon ba sosai gaskiya.
To ana anko anko anko, malama Bilkisu ai ta cewa gaskiya ni fa zan yi anko. Akwai amaryan da ma za ki ji ta ce ita ba za ta fito da anko mai arha ba, sai
mai tsada saboda kar arena ta arena kawaye ta a ce kawayen ta ba su faso gari ba. To a matsayin ki na diya mace, shin me zaki fadi game da irin yanayi da aka shiga sakamakon wannan anko, ko in ce irin yanayi da mata suke shiga a wajen biki, wacce ba ta yi anko ba sai ki ji ana cewa ba za a bata souvenir, ma'ana ba za a bata abin da ake raba wajen biki ba. In kika je a baki sai ce ah wannan na masu anko ne, ah wannan na kaza kaza, ko wajen zamani ma sai kiga ana bambanta. Shin me yasa ake samun irin wannan abin?
Aini kina fadan wannan magana ma sai kika tuno min da wani abu da ya faru da ni kwanan nan da ya karasa nayi damara ina jin an fara magana biki dake fara tara kudin anko saboda abin ya taba ni sosai. Kirikiri muka je gurin biki da friends dina, wai sai kawai muna zaune ana masa anko ku tashi ku hau sama irin fuka mun za a dauke su a goya su ku ta ce a'a duk saboda ba mai anko ba. To irin wannan abin ne gaskiya yake zaburar da mata ya sa su tashi haikam su rikirkice su ce dole sai sun yi anko, saboda ba zai yi ki tafi gurin biki da kawaki ba, kiga an zo ana nan nan da ita ana ki dawo nan, an zo raba abubuwa abinci ma maybe sai ta ci ma ta mamanta ma ta ci kafin ke idan an samu yayi raguwa a kawo miki. To ba zai yi a ce kin san mai zai da miki ƴan mata ba ma iya ƴan mata ba, kowa da kowa, kowa yana sa idan ya je guri ya ga ana nan nan da shi, to baka sa anko ba ka ji wa zai nan nan da kai, sai dai ka buzu ga sauran mutane ya ku bayi wanda suka zo da wanda aka gayyata da wanda ba a gayyata ba a je can da a zauna.
To a da dai an san cewa Mallam Ibrahim in na dawo kanka, a da an san cewa mata su suke anko. Duk inda ka je gidan biki zaka ga anko din ma kawayen amarya da nasu, dangin miji da nasu, dangin mata da nata, kowa dai zaka ga anko kusan kala hudu. To amma yanzu na ga har kuma maza fa a wani gefe in bayan ankon farin shadda ba za a yi ankon huluna. Me yasa ka ce game da anko yanzu da ya zama ruwan dare?
To kusan dai gaman magana anko kamar yanda ƴan uwana mata yanzu suke manganu a kai, anko sai dai a ce a yanzu a marar da muke ciki musamman mu kasa Hausa, dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ya dawo kaman masifa. Abu ne za a yi shi asalin abin da ya sa ake muna sokar ka kai, saboda yawanci abin da na dauka idan an tara biki ko an fitar da anko an yi ne dan a taya wa juna munna a ganku in kala daya uniform daya maybe akwai kalar da abin yanda ake so abin ya bada yanayi mai kyau, wanda kin ga kamar taro ne da kusan mutum idan yayi shi zaki ga kamar shine taron sa za a ce na karshe da zai iya yi da rayuwarsa. Yawanci zaki ga budurwa ce karshe mun auriya ta saki ba za ta yi kamar wanda ta na farko ba, shi ma haka in namijin ne na farkon nan dai shine mai muhimmanci fiye da duk wanda zai kara a gaba. So ana yin sa ne domin a samu cikakken farin ciki, yasa ake fitar da yanayi dan a yi kyau a nishadi kuma a tuna baya wa hotuna wa abubuwa na tarihi. To amma yanzu kusan an saukar ka kan doran abin da aka yi aka fara yi tun farko, yanzu zai zama abin ya zama kamar da an sako fariya a cikin sa. Ni na yi anko ina da karfin da zan iya yi, wancan bashi da karfin da zai yi, to ba mu juna mu uzuri cewa ko kuma yanayin kallon rayuwar kowa, misali mun kai mu goma da samun wancan da samun wancan da samun wancan kusan duk ba idi daya bane ba, ko da in muka kalli in yatsan hannayen mu za mu ga ba kansu daya ba. So ba mu kallon wannan sai muke ko anko sai mu sashi a gaba, muna sa a ran mu ma kamar in baka yi ankon mu ba maka farin cikin abin da ya tara mu a gurin bikin.
To Mallam inda bawa in na dawo kanka, kai ne kaman uba a cikin bakin da muke da shi yau a zauren namu. Yanzu mata sun dauki wannan yin ankon kaman abu ne da ya zama farilla. To a matsayinka na uba a wannan yanayi da ake ciki, me zaka fadi game da anko da mata suke a wannan zamani da ake ciki?
To gaskiya anko a guri na ina masa take da cewa anko raba aure. Anko raba zumunci ba kamar yadda Maryam ta faɗa ba, ko dan kuruciya ce ta sa ta faɗa ka, amma anko bala'in da ya jawo wa al'ummar ba haushi tana da, domin asalin anko dama ba al'adar mu da muke wannan magana da yaran bane, duk wanda ya kai shekara 40 50 ko sama da haka ya san cewa mutanen da sun rabu lafiya kalo aure an yi shi har an mutu babu anko bai kawo faɗa ba. Amma duk a cikin mu nan ba wanda ba zai iya tuno da mebi akwai wani auren da ya mutu saboda ba a yi anko ba, aure ya mutu saboda abubuwa da yawa sanadiyar anko. Saboda haka gaskiya anko ni a guri na kawai dorawa kai wahala ne, dorawa kai tsanani, domin ya raba kawa da kawa, saboda kawai ita da kawa tana ganin ga biki na yazo, wancan kuma bata yi anko ba sai sa gaba, ga biki yazo uba ba shi da kudi yana fama da abin da zai kawo a ci, amma kuma su kuma ƴaƴansa ko matarsa ga wani biki can ko na kawa ko na dangi an zo an ce sai an yi anko. Saboda haka ba karamin masifa bane anko a rayuwata. Ina ganin cewa gaskiya anko to kamar da ne masa takin nan duk inda aka shiga aka fita. Kuma yanzu ina ganin ai ankon ma yanzu ba zai yi ba. Saboda kowa yana ta kokarin abin da zai ci. So ina ganin cewa anko a matsala ce wadda in ba a kauda ita ba to wata rana za ta jawo masifar da kafin ai maganin ta to za a dade.
To malama Maryam in na dawo kanki akwai mata da zaki ga in za a yi aure musamman ita amarya saboda yanayin rayuwa da ake ciki ko in ce yanayin rayuwa da al'umma suke fuskanta a wannan zamani da ake ciki zaki ga cewa to in aka fito da anko akan fito da kala biyu a ce wannan kudin ta 15,000 wannan kuma kudin ta 5,000 ga wanda ba shi da karfi da zai iya yin babba to a matsayin ki na diya mace in naki auren ya tashi kina ganin zaki fitar da wannan abu da ake kira anko
gaskiya dama ni tuncan baya birge ni baya bani sha'awa kwata-kwata musamman ma kika an tashi an fito da anko an ce na rana kaza wani dayan ma fa da kyar zai samu yayi kuma idan bai ba a cikin kawayen shi ko ƴan uwa wariya ai ta ware ka kuma babu dadi ni anko baya tsari na shi isa ma nake son ma a daina shi kwata-kwata kuma kin ga ba dadi a fito da babba a ce ga leda still fa in kai leda ma fa in ka je fa sai ka ware domin leda tana bambanta kin ga kwatin kan a zo kan wannan gabar magwara a hakura ko kuma kiga an ce an fito da atamfa ai babu leda to kai da baka da kudin kai yaya ya zakai kin ga ko ai ba shi da dadi kwata-kwata ga kai ma duka baka takura kai sauran su ka je ka ware kai tsamo-tsamo a cikinsu yadda kika san maji an tsamo a ruwa ba gwara tun farko a hakura ba hakan ya fi sauki
to malama bilki in na dawo kanki kin ce ke yanzu fa har tara kudi har adashi ma zaki saboda gujewa wulakanci da ake fuskanta wajen biki in mace ba ta yi anko ba shin wani irin shawarwari zaki ba wa mata da suke fuskantar wannan kalubale a gidan biki sakamakon rashin yin anko
gaskiya shawara na farko idan kin san bikin yan gayu zaki je an fito da anko baki ba ni dai shawarar da zan baki karki je ka wasu ƴan uzurrukan ki kice baki samu zuwa ba saboda kaucewa wulakanci dan in kika je zai wahala ki dawo ranki ba a bace ba dan sai an nuna miki bambanci to kawai ki yi hakuri ki ce ke kina da uzurrukka dai ga sunan dai ƴan dalilai wanda ba a rasa ba ko ki ce ma ya hade muku da wani biki na cikin dangi in ga dole ki hakura amma in kika ce zaki je to zaki dawo rai ba dadi in kuma kin san tabbas kina san zuwa biki to tun kafin lokacin tunda damun biki dai ba za duk mafi kankanta biki da za a ce an sa shine 3 month to ki samu dai ki jajirce ki inda zaki yar sana'a idan kina yi aiki idan kina yi ki dan yi saving wasu dan kudade da zai ishe ki ki anko in bai fi karfin ki ba saboda yanzu anko ya kusa zama sai wani da wani musamman kawayen amarya ana azabtar da su da anko yanzu har wani dan abubuwa ake aje ayi sticker ayi wani dan kwando ayi
souvenir san ma yanzu ai a cikin anko ake badawa
duk a ciki ake bayarwa iya ankon ki iya abin da za a baki dan yanzu masu anko ma naga har wani zoban gwal ake basu
to ga manyan mutane kenan
yawwa to in aka sako kuma kanana su ma dai da ƴan nasu abubuwa kin sa ai da mu hawa-hawa ne iya ankon ka iya abin da zaka samu
aka ce iya kudin ka iya
shagalinka ka je ka saka daruruwa ko ai dan an baka zobe na gwal ai ba wani abbare amma idan ka je ka saka irin namu na yaku bai irin na su Maryam ka saka dan 15 to dan dai abin da ba a rasa ba za a yi to in dai har kina son ki je gurin biki a kalle ki da mutunci to ki wannan anko in kuma kina son ki zo ki dawo kina wannan ne to
ta haka yake masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga sashen Hausa na Maryam Amerika a birnin Washington DC to Malam Ibrahim ina dawo kanka a matsayin ka na ban sani ba ya kamata ma in tambaya kana da aure ko baka da aure to ba mamaki a ce ko kari haka ko kuma dai zaka ba abokin ka shawara akan yana son yi aure to wani irin shawara zaka ba wa mata har ma da maza akan wannan abu da ya shafi anko tun da ba dole bane
to kamar yanda kika fada kamar a shawara ni da zan bayar idan Allah ya nufe ki da Allah ya ka lokacin aurenki kuma kina son zaki fitar da anko domin kawata bikinki, to a ringa kokari a ringa kallon shin wani ma dangi ne ke. Misali danginki suna da karfin da za su iya abu da ya kai naira 10, ko kuma danginki bai fi biyu ba su wuce abin naira 2 ba. So wannan ne zai sa a ringa wanyewa kalau. Misali iya karfinka, iya shagalinka, iya daidai abin da ka san cewar in ka fitar ba zai shiga rayuwar wanda za su yi abin ba, tunda ba kai kadai ne za ka yi ba. Do akwai wata ƙarya da yanzu ake kunce ba ƙarya ba ce, ya danganta mai biyu wadata ce. Za ki ga in an fitar da anko din wani shi mijin ko angon shi ne zai ɗauki nauyin duka ƙawaye wani ma da dangi ya fito waye. Wannan wadata ce ƙarfi ne, ni ma ina da shi zan iya yi. Kamar yadda na gaya miki ina da aure, yanzu ni misali a yanda na training din iyali na shi ne, idan ina da halin da zan yi mata anko da girmansu kuma ko nawa ne zan iya bata. Amma sai na sasa ta akan cewar in kuma ba shi da shi wannan kai ya zama silar da za mu samu matsala da ita. Misali za ta iya shiga mai kyau yadda take ga dama, in abin ya kama ta dole, kamar yadda Bilkis ta fara, in bikin ya kama na dole sai ta je na 'yan uwa ne ko na wani abu ta je, in kuma bai zama dole ba tana ganin ankon nan rashinsa zai iya bata mata rai, to ta kura mama sai ta je ba. Akwai hanyoyi da yawa da za ka yi ka yi wa mutum murna. Waya ne, a'a wani abu ne ma gift za ki iya tura mai ankon nan, inda in siya za ki kashe ne naira 10, a to bari in bata gift naira 3. Wa in mai hankali ce ita amarya, wannan gift naira 3 nan yafi ki zo ki sako naira 10 a jikin ki zo ki tafi baki ba ta ko sisi ba. To shine shawarar da zan yi mutane, idan anko in ya kama za a yi shi, a ringa kallon yanayin da ake ciki da kuma yanayin al'ummar da za su zo bikin. Ina ganin zai taimaka wajen cewa an wani kalau.
To haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To haka yake masu sauraro, in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rera mana wani waka wanda yana ga kalilan daga cikin mutane ne ba su san wannan wakan ba a lokacin da wakan ya tashi. To amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. To baƙonmu a yau za mu soka gabatar mana da kanka.
To sunana Kabiru Sharif, wanda aka fi sani da uwar gida rangida sha bayana mukurawa.
Yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne. Masu sauraron mu, da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefen waƙe-waƙe, inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu. To masu sauraro za su san wane ne Kabir Sharif.
So Kabir Sharif dai, kamar yadda na gaya muku, ni ne nan kuma wanda aka fi sani da Shaba mai waƙar uwar gida ran gida. So shine ainihin sunana, kamar yadda na faɗa, Kabir Sharif. Kuma ni haifaffen Kano ne a unguwar Gyaɗe-Gyaɗe, sa'annan na yi karatu na duka a Kano, sai dai aiki ya matsar da ni na ɗan bar Kano a wasu shekaru da suka wuce sosai. So daga baya na dawo Kano, inda na fara waka bayan dawowa ta Kano. So abin da ya bar Kano da ni shine shine a shekarar 1997. That is 1997. Yawa, na shiga aikin soja. So na je aikin soja, na yi training a Zaria Depot in a Delta Company 23 Platoon. So na yi passing out, na zauna a 177 Battalion Ibadan. So daga baya, bayan na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo Kano, kin san kowane ɗan adam akwai layin, sai ga can ba shine hanyar da Allah ya zaka ci abinci ba, sai canja maka.
Yanzu dai zaka faɗa mana dalilin abin da ya sa ka fara, ko in ce ka shiga harkar waka kenan.
Yawa, shine. So bayan na dawo Kano kenan, so na tadda wani abokina Ahmad Asnu Margayi. Shi kuma a lokacin da na zo Kano sai na samu yana harkar fim. So muna dan fita da shi ne, sai na ji sha'awar ina so in yi harkar fim, sai nake bin sa cikin film industry. So a wannan lokacin ne muka dan samu matsala da matata, ita Fatima kenan, sai ta tafi gidansu. A lokacin da ta tafi gidansu,
sanadiyar waƙar da kake so kai kenan.
A'a, akwai dan cewa ne a lokacin nace kai ni fa ina son ƙara aure akan ƙara aure ne sai ta kiyarda ni kuma nace sai fa na ƙara sai ta tafi gida
haka
to dai ƙarin dai da ba idan ba kenan so da ta tafi gidansu sai na rasa ya sanyi naje na bata hakuri na bata hakuri ta kidawa na durkus har gwiwa na saka suki tace ta dawo take kawai sai na shiga studio so ina kidan piano ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi so naje lokacin kai na yi charge kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki kawai sai naji busan da nake yana
busan yana ba da ma'ana
sai na bi busan ina uwar gida Fatima shafa yana miki rawa sai na ga ya hau kawai sai na hada kidan kawai na yi completing kidan na na shiga cikin studio aka mai recording na voicing so bayan na voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a CD ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka CD na bude volume tana can dakin ta sai ta jiyo ana uwar gida Fatima shafa yana miki rawa sai ta leko sai da waka ta kare complete kawai sai ta leko sai ta leko falon ta ce wakan ka ya dadi na gode
so wannan
wato na wakan sai mun biku shi wannan wakan sai mun biku ta daga nan kuma ban dawo ni kada ba sai gida gaba ɗaya ne ita
to kwalliya ya biya kudin sabulu kenan
wannan shine
dalilin to wato wannan waka dai na uwar gida ran gida Shaba yana miki rawa a lokacin da karira wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba to da ni da masu sauraro zamu so ka wato rera wannan waka saboda su tabbatar da cewa fa Shaba ne
gaskiya ne to uwar gida ran gida Shaba yana miki rawa kwaliya rikice ta tsakani na rikirkice zaki amince so nake in yi ta zarce in kika bar ni na rantsi zan susuce
har ka sani ni ma dai na dan fara takawa to haka yake a Mallam Shaba to da ka kai wannan manzilin dama akan ce rayuwa dan adam yakan fuskanci kalubale to kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon wato shigan ka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka ƙara aure ne to wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo tsamo
so ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara
to
sai ina je ne
karin ko kuma
karin
to ita dai ta dawo kenan
ta dawo amma karin sai ya gagara lokacin wakan kawai sai boosting ya tafi gidan radio kullun suna sa sai waka ya bi gari to auren kuma da nake nema in naje nema auren sai a ce ai Shaba ne mai wannan wakan sai a ce mawaki to kin ji abin da ya sa sai sha to mawaki ba zai aure ba to sai na ga wai wakar ma kyamata ake to sai na ce to na hakura barin zauna da ita din
to iya wakan da ka rera kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka
a lokacin kawai sai na balle sai na tafi akwai wani waka na wanda zaki ji ana Shaba zo ta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mai farin idanu ga kwalli inna kankarai na sai kyalli
idan muka dawo fagen kwalama kuma muna tare ne da bakwar mu wacce ta kware wajen yin abubuwan motsa baki kama daga cake samosa spring rolls da dai sauransu amma kafin nan zamu fara ne da bakwar mu ta gabatar da kanta
sunana Maryam Sule 'yan jihar Nasarawa, amma an fi sani na da Kaduj Cafe.
To malama Maryam, muka tabo gefen girke-girke yana da fannoni daban-daban. To kaman wani fanni kika fi kwarewa akai?
Na fi kwarewa akan baking, irin su yin su samosa, spring rolls, da su cake, da sauransu. Snacks dey in particular.
Eh, kaman su snacks kenan. Ba kiya yin gefen abin da ya shafi abinci?
Ina yi ba ciwon nan ba kaman yanda nake yin sauran ba.
A wanda
ke zanyi kaman catering services haka for other events shine muke irin wannan.
In kaman za ku yi ma masu yin abinci na bukukuwa kenan, shine kike yin abinci. Amma dai wanda aka fi sanin ki da shi shine waɗannan kananan abubuwan motsa baki, su samosa, su spring rolls, su meat pie da su puff kenan. To yanzu mutane da dama kowa da kalan yanda yake wato sarrafa yin waɗannan ababi da kika faɗi. Kaman in muka dauko shi wannan samosan, in mutum zai yi samosa, me da me yake bukata kafin ya je ga yin samosa?
Ba abubuwa da yawa yake bukata ba, face irin su flour, nama, albasa, man gyada na soyawa kenan. Sai packaging bags, in ga kin san packaging ma yana kara ma abu
ma'ana yadda zaki
sarrafa shi da yanda dai
ma'ana yanda zaki sarrafa shi da mutane za su gan shi ya burge su kenan. Haka ne. To yanzu ina son da ni da masu sauraro ki kwatanta mana yanda ake samosa.
Okay, da farko dai zaka yi blending nama, din nama ana nika shi ne. Kin gane? So sai ki stir frying albasan ki.
To ki san ba kowa san stir frying ba, ni kaina ba san me ake nufi da stir frying.
Mangyada zaki saka kadan ki soya shi kadan, kin gane? Sama-sama eh, ba wai za a cika mangyadan bane. Shi ma albasan ana so a yanka shi kanana. So sai ki saka spices inda kike so, magi ne, in ma kina son ki sa curry ne, other spices inda da kike so, su garlic, su chita, saboda yayi dadi. Sai an aka zo yin dough din shi flour kenan. Flour kike bukata kai sai gishiri da sugar. Sai man gyada kai sai ki kwaba ki making ki soya shi sama-sama shi ma kaman inda ake yin wannan shawarma bread. Kin gane? So sai ka yanka shi shape inda zai fitar maka da wannan triangle shape din nan na samosa.
Ina jin ki ai yanzu kaman ni da masu sauraro ba mu san yadda ake samosa bane, kike gwada mana.
So idan ka gama da flour, ka gama ma da gefen naman, kai zaki yanka shape ɗinki, sai ki ringa diban shi naman kina sakawa cikin wannan yankan flour inda kika yi, ki making din shi zama triangle shape din nan. Kanana in kike so, in ma manya kike so, duka zaki yi.
Wannan triangle shape din da kike nufi shape din shi samosan kenan.
Eh, sosai. In kuma spring roll ne, shi kuma zaki yi shi wannan ba a cika sa nama ba, amma ni ina mixing nawa da nama saboda mutane su ji dadin shi. Eh, sosai. Shi kuma wannan zaki yi shi rectangle shape kenan. Sai ki packaging abubuwan ki, in kina so ki saka su a freezer ne, in case mutane suna son shi frozen, kan kuma suna son soyayye ne, shi ma nake soyawa, sai ki ma mutane packaging.
Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku, sai ku tara da mu a shiri na gaba domin jin wani maudu'i za mu kawo muku. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum. Wassalam.
To madalla, a gaida Ruqayyah Bashir. Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.
Wasanni na motsa jike din kai su fita sharewa.